Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalam Sigarba ne tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Laraba 14 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfilu da kanin labarai.
Sojojin Ukraine sun ƙara shiga yankin arewa maso gabashin ƙasar jiya Talata, inda suka kwato garin Bafchan, mai tazarar kilomita 3 daga kan iyakar ƙasar Rasha. Daruruwan mutane ne suka yi jerin gwanu a wajen fadar Buckingham da kuma kan titunan birnin London a jiya Talata. Dantaren ayarin motocin da ke raka akwatin gawar sarauniyar Ingila Elizabeth. Haka kuma za ku ji cewa an samu mutuwar mutum na biya Amurka da ke nasaba da cutar ƙanjamau a jiya Talata.
To, kanin labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa a Najeriya hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ce ta soke rijistar mutane sama da miliyan guda saboda rashin bin ka'ida. To sai dai hakan ya janyo ƙorafe-ƙorafe.
To yanzu da yawa daga ciki ba su da daman da za su yi wannan domin an soke rijistar da suka yi. Kuma wannan matsala ce wadda ta samu asali daga ita hukumar zaɓe. Domin ya kamata a ce sun riga sun yi abin da ya ce ba sai yanzu a ƙorafen lokaci a ce an yi wannan abu ba.
Za kuma a ji cewa duk da barazanar kungiyar Aware ta IPOB wadda ta umarci 'yan jihar Imo da kewaye da kar masu fito balle masu tarbi shugaba Buhari, hatta babbar kungiyar Ibo ta Organize in Ibo ta tare shi kamar kowace ranar Laraba. Yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyina ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfilu Hashim Gumel. Sojojin Ukraine sun ƙara shiga yankin arewa maso gabashin ƙasar jiya Talata, inda suka kwato garin Bafchan mai tazarar kilomita 3 daga kan iyakar ƙasar Rasha. Da dakarun Moscow suka kwace a rana ta farko da suka mamaye kusan watanni 7 da suka gabata. Gwamnatin Kiev ta yi farin ciki da nasarar ta samu ta baza to ba tsammani, inda shugaban ƙasar Vladimir Zelensky ya faɗa a yammacin Litinin cewa a cikin 'yan makonnin da suka gabata dakarunsu sun kwato fiye da marabba'in kilomita 6,000. Ya ƙara da cewa dakarun na ci gaba da kutsa kai. Sojojin Ukraine sun ɗaga tutocin ƙasar masu launin shuɗi da rawaya, sannan kuma jami'ai sun fitar da faifan bidiyo na sojojin da ke ƙona tutocin ƙasar Rasha tare da duba tankunan da aka ƙone da sojojin Rasha suka bari a baya yayin da suka ja da baya. Jami'an Amurka jiya Talata sun tabbatar da janyewar su dakarun na Rasha. Daruruwan mutane ne suka yi jerin gwanu a wajen fadar Buckingham da kuma kan titunan birnin London a jiya Talata, yayin da ayarin motocin da ke raka akwatin gawar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu ke kan hanyar zuwa gidan sarautar. Iyalan gidan sarautar dai sun karɓi akwatin gawar a fadar. Jirgin saman soja ƙira C-17 ɗauke da akwatin gawar ya isa London daga Edinburgh na Scotland tun farko, tare da rake ɗiyar sarauniyar tilo wato Gimbia Anne da mijinta Sir Timothy Lawrence. A lulluɓa akwatin gawar bisa tsarin sarauta. Akwatin gawar zai kwana ɗakin bawa na fadar. A yau Laraba za a miƙa akwatin gawar a cikin jerin gwanon jama'a da Sarki Charles na uku zai jagoranta zuwa ɗakin taro na Westminster na ƙarni na 11, inda gawar sarauniya za ta kasance har tsawon kwanaki 4. Za a buɗe zauren ne sa'o'i 23 a rana don mutanen da za su kai mata ziyarar ƙarshe. Kuma sojojin gidan sarautar ne za su tabbatar da tsaron gawar. Ana sa ran dubun dubatar mutane za su je Westminster don shaida wannan lokaci na tarihi. Sarauniya Elizabeth ta mutu ranar 8 ga wannan wata na Satumba a Balmoral Castle, wato a cikin tsaunukan Scotland, wurin da ta fiso kuma inda Charles ya zama sarki. A ranar Talata, Charles ya ziyarci tsibirin Island ta Arewa a ziyararsa ta farko a matsayin sarki. Yana tare da matarsa Camilla, uwar gida sarauniya. Sun halarci hidimar yiwa marigayiya addu'o'i, yayin rangadin ƙasashen da suka haɗa da Birtaniya.
To an jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda yayin da lokacin gudanar da babban zaben ƙasar ke karatuwa, hukumar zabe mai zaman kanta INEC ta ce ta soke rijistar mutane sama da miliyan guda saboda rashin bin ka'ida da kuma rashin cancantar yin rijistar tun ma farko, al'amarin da ya harzika wasu 'yan ƙasa da ke ganin hukumar ta yi sakaci ganin ta ɗau wannan mataki a ƙurarren lokacin da gyara zai yi wuya. Daga Abuja ga Madina Dauda da cikakken rahoton.
Wannan bayani yana kunshe ne a wata sanarwa da ta fito daga wurin Festus Okoye, wanda shine commissioner mai kula da wayar da kan jama'a na hukumar zabe. Okoye ya ce hukumar ta dauki matakin ne domin an samu matsala wajen yin rajistar ko kuma waɗanda aka samu kurakurai a wajen yin rajistar. Wannan yana nuni da cewa mutane sama da miliyan 1,100 ba za su samu daman kada ƙuri'unsu a zabe mai zuwa ba a sakamakon goge sunayensu da aka yi daga rajistar. Ɗaya cikin masu gwagwarmaya kwatowa mata haƙƙinsu kuma mai niyyar takara a zaben shekara 2023, Hawwa A. Gambo, ta yi tsokaci cewa da alamun akwai lauje cikin naɗi.
Idan aka ce an samu rajista na mutum ɗaya kashi biyu ko uku, to kin ga akwai lauje a cikin naɗi. To kin ga ita kanta INEC ɗin daga wurinta za a fara samun matsalan magudin zaɓe.
Ga mai nazari a al'amuran yau da kullum, Abubakar Aliyu Umar, yana ganin duk da cewa hukumar zaɓe tana aikin ta ne, amma kuma sai ta yi kyakkyawar tanadi domin a gujewa tauyewa matasa da ke da niyyar kada ƙuri'unsu haƙƙi a zaɓe mai zuwa.
Dalili akwai matasa da dama wanda wannan lokacin ne suke da zumma da kokari za su kada zaɓe na farko a rayuwarsu bayan sun yi rajista. To yanzu da yawa daga ciki ba su da daman da za su yi wannan domin an soke rajistar da suka yi. Kuma wannan matsala ce wadda ta samo asali daga ita hukumar zaɓe, domin ya kamata a ce sun riga sun yi abin da ya dace ba sai yanzu a ƙurarren lokaci a ce an yi wannan abu ba. Kuma su waɗannan menene makomansu?
Na tambayi Zainab Aminu, wacce jami'a ce a fannin yaɗa labaru a hukumar zaɓen, ko menene dalilin da yasa aka ɗauki wannan matakin na soke sunaye har fiye da miliyan ɗaya? Ga bayanin da ta yi.
Hukumar zaɓe bayan ta tsaftace wannan rijista ɗin da ta yi, ta samu waɗanda suka yi rijista ba bisa ƙa'ida ba, kuma ta cire su a cikin wannan rijista ɗin. Da zarar hukumar zaɓe ta gama aikin tsaftace wannan rijistar, za ta je ta haɗa shi da adadin tsohon rijistar zaɓe da muke da shi dama na miliyan 84 da 'yan kai. Za ta ƙara sabon adadin rijistar, sai kuma ta buga rijista ta je ta manne shi a dukkan mazaɓu da ke cikin ƙasar nan, saboda mutane su je su duba, su tabbatar da sunansu ya fito, su tabbatar da babu matsala ko kuskure a sunansu ko shekarar haihuwansu ko wani abu. Idan akwai wani gyara da suke da shi a lokacin, akwai jami'an mu da suke wurin, za a yi wannan gyaran. Sannan kuma hukumar zaɓe ta yi alƙawarin samar da wa'annan kati na zaɓe ɗin ga masu su.
Mutane miliyan 2,500,458 ne suka yi sabon rajista, wanda a ciki aka samu miliyan 1,100 da suka lalace. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina, ana tare ne da sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Sarfilu da kashi na biyu na labaran duniya.
Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta fitar da sammaci kusan 40 a cikin makon da ya gabata domin neman bayanai game da yunkurin da tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da abokansa suka yi na sauye sakamakon zaben shekarar 2020. Jaridar New York Times ta buga. Mutanen da suka samu sammacin sun haɗa da ƙanana har zuwa manyan mashawartan tsohon shugaban ƙasar, kamar yadda jaridar Times ta rawaito. Ta ambato mutanen da suke da masaniya akan binciken. Matakin na baya-bayanan da ma'aikatar shari'a ta ɗauka na nuna babban ci gaba a binciken da ta yi kan yunkurin Trump na tsayawa kan karagar mulki duk da rashin nasarar zaben shekarar 2020 ga shugaba Joe Biden. Sammacin da aka bayar a makon da ya gabata ya nemi bayanai game da wasu bincike na daban guda biyu. Ɗaya shi ne nazarin ƙoƙarin da abokan Trump suka yi na shigar da wakilan zaben shugaban ƙasa na bogi a jihohin da Biden ya lashe. Sauran an mayar da hankali ne kan Save America Pack, wani shiri na tara kuɗi da Trump ya kirkira bayan zaben 2020. Binciken sun taso ne daga babban binciken da ma'aikatar shari'a take kan lamarin ranar 6 ga watan Janairu na 2021, harin da magoya bayan Trump suka kai ginin Majalisar Amurka. Ana ci gaba da gudanar da wannan gagarumin bincike wanda ya kai ga kama mutane sama da 800. An ƙara nuna farin ciki a ƙasar Uzbekistan a gabanin taron ƙungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai na wannan makon, inda shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin da takwaransa na ƙasar China Xi Jinping za su kasance kan gaba a cikin shugabannin duniya fiye da 10 da za su ziyarci ƙasar ta tsakiyar Asiya. Duniya na tafa zuwa Samarkand. Wannan ya kasance taken taron na shekara-shekara, wanda shugaban ƙungiyar na yanzu, shugaban Uzbek Shavkat Mirziyoyev, zai shirya. Mirziyoyev, wanda ya imanin cewa Samarkand babban birnin tsakiya na daular Uzbekistan, zai zama wani abin mamaki ga taron shugabannin ƙasashe 8 na SCO da ƙasashe 3 masu sa ido tare da sauran ƙasashe masu hulɗa da juna za su yi. Putin da shi waɗanda ake sa ran za su gana ido da ido a gefen taron na kwanaki 2. Taron zai samu halartar shugabannin ƙasashen India da Kazakhstan da Kyrgyzstan da Pakistan da kuma Tajikistan. A Amurka an samu mutuwar mutum na 2 da ke da nasaba da cutar ƙyandabbiri a ranar Talata, yayin da hukumomin lafiya suka wallafa wani bincike da ke bayyana yadda wasu samari 2 a baya masu ƙoshin lafiya suka samu kumburin ƙwaƙwalwa da matsalar ƙashin baya sakamakon kamuwa da cutar. An samu kusan mutane 22,000 da ke ɗauke da ƙyandabbiri a Amurka yayin ɓarkewar cutar a duniya a halin yanzu, wanda ya fara a watan Mayu. Amma yawan masu kamuwa ya fara raguwa tun tsakiyar watan Agusta, yayin da hukumomi suka rarraba dubban ɗaruruwan allurar rigakafi. Mutuwar da aka samu ta baya-bayan nan ta shafi wani mazaunin gundumar Los Angeles da ke fama da rashin lafiya, wanda aka kwantar da shi a asibiti, in ji ma'aikatar lafiya ta yankin, ba tare ta bayyana wani ƙarin bayani ba.
A gaida Sarfilo Haishin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda shugabannin kabilar Igbo da babbar kungiyar kabilar Igbo ta Ohanaeze Ndị Igbo da sauran kungiyoyi da ɗaiɗaikun Igbo suka fuffuto suka tarbi shugaba Muhammadu Buhari a ziyarar da ya kai jihar Imo, duk kuwa da umarnin da kungiyar Awarin Biafra ta IPOB ta bayar cewa kar kowa ya fito. Daga Enugu ga Alphonsus Okuro Igwe da cikakken rahoton.
Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya sake ziyartar jihar Imo da ke kudu maso gabashin ƙasar don ƙaddamar da wasu ayyukan da gwamnatin jihar ta kammala. Wannan na zuwa ne bayan kungiyar fafutukar kafa ƙasar Biafra ta IPOB ta ayyana dokar zaman gida a jihar Imo da ma yankin baki ɗaya, don ba da haɗin kai ga shugaban Tamazu Nnamdi Kanu wanda ya sake bayyana a kotu yau. Amma duk da hakan, wasu kungiyoyi da ma mutane sun fito tarbar shugaban ƙasan, ciki har da kungiyar kare muradun kabilar Igbo ta Ohanaeze Ndị Igbo. Dr. Alex Obunnia da ke kakakin kungiyar Ohanaeze Ndị Igbo ya ce sun zo jihar Imo a wannan zuwan shugaba Buhari ne don wasu dalilan biyu. Ya ce ɗaya daga cikin ɗabi'un gargajiya na kabilar Igbo shi ne idan mutum ya zo gurin ka ka marabce shi a kowane irin halin da kuke da shi. Na biyu kuma shi ne muna ganin wannan ziyarar shugaba Buhari Imo wata dama ce na tunatar da shi cewa har yanzu 'yan kabilar Igbo na buƙatar sakin Nnamdi Kanu, kuma za mu sake mika masa wannan sakon yau. Sai dai wani mai fashin baki kan lamuran siyasa, Mr. Onwa Sanya Jones, na ganin wannan ziyarar ba za ta yi wani tasiri ba.
Jami'ar Police Jamboree
In ji shi wannan biki ne kawai na siyasa wanda bai da wani amfani ga al'umma da kuma tattalin arzikin jihar Imo. Ya kamata a ce an ɗauki kuɗin da aka kashe wajen shirya wannan ziyarar an magance wasu muhimman batutuwan da ke damun jihar. A maimakon wannan ziyarar, da gwamnatin tarayya ta fi mayar da hankali kan inganta tsaro da kuma ganin jihar Imo ta samu tallafi don bunƙasa karkara. Haka shi ma Kasmiya Usuha ya ce bai ga amfanin ziyarar Buhari jihar ba. Yake zuwa don kaddamar da hanyar da an yi rabi aka bar rabi bai da amfani. Idan ka dubi hanyar Owerri zuwa Okigwe, za ka ga cewa aikin ya tsaya ne a garin Angara. Kuma tazara daga garin Angara zuwa Okigwe ta fi tazara daga Angara zuwa Owerri. Amma wai an kammala aikin an kaddamar. Ni dai ban ga wani amfanin zuwan shugaban ƙasa ba. Amma Mr. Chisom Iboko na ganin wannan ziyarar za ta ƙara ƙarfafa kyakkyawar dangantaka tsakanin jihar Imo da gwamnatin tarayya. Kuma ya buƙaci gwamnan jihar Imo Sanata Hope Uzodinma ya yi amfani da damar shigan fadar gwamnati ya inganta tsaro a jihar. Yanzu so biyu kenan shugaba Buhari ya kai ziyara jihar Imo, kuma wannan karon ya sake kaddamar da wasu ayyuka ciki har da hanyar Owerri zuwa Okigwe da hanyar Owerri zuwa garin Olu da kuma rukunin majalisar dokokin jihar. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
To a gaida Alfonso, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Duk da yake dai babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta so mu daukar matakan sasantawa da ɗaya jigonta, gwamnan jihar Rivers Nyesu Muike, to amma ta ce akasarin sharuɗin da ya gindaya na sulhun ba za su yi ba a halin yanzu. Jama'a assalamu alaikum. Yanzu haka dai jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya tana wani yunkuri na sasantawa da gwamnan jihar Rivers da ke kudancin Najeriya Nyesu Muike, wanda ya ja daga tun sa'ad da ya sha kayi a zaben fidda gwani na shugaban kasa na jam'iyyar, har yana barazanar taimakawa wajen faduwar jam'iyyar a babban zaɓe mai zuwa. A baya-bayan nan jam'iyyar ta gudanar da taron shugabanninta, inda kuma ta kada ƙuri'ar amincewa da ci gaba da jagorancin shugabanta na ƙasa Iyoce Aiyo, tare da kin amincewa da ɗaya daga cikin bukatu da sharuɗin wike na sasantawa. To sai dai kuma a lokacin zaman shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar Walid Jibrin ya bayyana yin murabus daga mukaminsa, wanda ya baiwa mataimakinsa Adolphus Wabara daga kudancin ƙasar damar ɗarewa kan mukamin. Walid Jibrin ya ce ya yi hakan ne domin samun maslahar rikitar-rikitar da jam'iyyar ke fuskanta.
Mulki na Allah ne, duk abin da ya faru ga mutum ya tsaya ga Allah. Wannan abin da na yi na fannin wannan shugaban amintattu, Allah ya sa shi ne mafi alheri a gare ni. Dalili na ni mai son zaman lafiya ne, ni mai son haɗa kai ne, ni mai son jam'iyyarmu gaba ne. Hatu, kada mu yadda mu samu saɓani a cikinmu. Yanzu gashi ana ta rikici da maganan wannan wike da maganan shi chairman namu na party, suna cewa dole ya sauka, ya sauka. To shi kaman a yanzu ba ɗauki wata mataki na saukansa ba. To ni a nawa nake, inda nake kani yanda burkin nan namu na PTP duk na 'yan Najeriya ne. Kowane 'yan Najeriya ya kamata ya samu daman sa bakinsa a mulkinmu na fatinmu. Kada mu yarda mu yi wani abu wanda za mu keɓe waɗansu mutane. Saboda haka na ce, to in haka ne, ni innan saboda zaman lafiya, haɗa kanmu jama'a Najeriya ɗin nan ya zama ɗaya, ko ina a samu wani mai mukami irin namu. To akwai kama namu gudan da same zone muke.
Oh, wato mana sanata Walid Jibril idan yanzu tun da ka aje wannan mukami ya nuna yana da gabun da zai sa jam'iyyar a ce an raba mukamai a sassa daban-daban na kasa kenan.
Wanda zai zama dealers dun da ne na bari yanzu ni wannan shugaban na PDP a Mekatu ina ne za kai shi yanzu bayan da za kai shi wajen mu kuma idan akwai national chairman yana wajen ko kuma shugaban kasa insha Allah zai samu nasara shi Atiku kenan kaga wannan alama sai su dadi kamar yanzu suna tsalle ana mini waka ana ganga a cikin wajen mutum cewa abinda na yi na zama ɗan adam na zama mutumin Allah mai ganin abinda ya kamata a yi rigiman ba mai su a ci gaba da ni irin waɗannan rigimun na yanzu sai mu nemi hanya a cikin wannan tafiya ni dai ɗan PTP ne ba ni iya barin PTP amma ina da fakke in baɗi abinda ya kamata a wannan jam'iyyar nan an kuma ina tabbatar maka abinda na yi nan mutane ko ina suna faɗin jiki da kudu ɗin da arewan da kowane zon suna yaba mini na ƙoƙarin da na yi an na ce ba na so kuma yau na fita an ba mataimakina rikon ƙwarya shi kuma mataimakina daga ciyan kudu ne wajen yamurai south east to daga
yawwa wato dai wannan sadaukarwa da kai na aji mukamin zai iya kawo daidaito a jam'iyyar waɗanda suke ganin mukaman PDP sun yi yawa arewa za su iya ɗan rage fitinar su kenan
zai daga ƙara mana kaifi a PDP ƙwarai da gaske wanda ma yana wani tunani to ga chairman babban chairman na Mekatu ya bari to me yake nema kuma ga kuma wanda muka bashi ya ci gaba da aikin yanzu na riko shi ne mataimakina mutumin kudu ne to a ce yanzu an cire shi a ce a dauki wani a sake kawo shi inda muke yanzu kana ji za su yadda abin dole ne ya faru inda faru ne amma akwai nasara bati namu ba dai fasu ba kuma mun kusa kai ƙarshen wannan abun.
To shin ma a waɗanne sharuɗa ne Nesumu yake ya gindayawa jam'iyyar domin mai da wukarsa ku be? Tsohon sakataren jam'iyyar Sanata Ibrahim Umar Tsauri ya yi bayani kansu da kuma yadda jam'iyyar za ta tunkari bukatun.
Abun lura a nan shi ne an yi abubuwa da yawa kuma har kwamiti an naɗa wanda kwamitin na ya amince cewa a ba wike mataimakin shugaban ƙasa. Amma sai hakan ba ta faru ba. Shugaba na ƙwarai yakan yanke hukunci a lokacin da ya dace yanke shi. Ko da hukuncin ba daidai ba ne. Atiku ya yanke hukuncin da ya yanke daidai lokacin da ya yanke shi. To idan ka yanke hukunci da ba daidai ba a lokacin da ya dace ka yanke hukuncin sai a kuma a kama gyara. Wanda wannan shi ne abun da ake yi a yanzu. Wike na da ƴancin zai ci ba mashi daidai ba amma bai fi ƙarfin jam'iyya ba ko ba wanda ya ƙarfin jam'iyya. Wike ɗan jam'iyyar PDP ne. Kuma ɗan jam'iyyar PDP wanda yake takama da shi ɗan jam'iyyar PDP ne domin ya yi mu jam'iyyar hidima lokacin da ya kamata ya mata. Ba zan iya zaina ma abubuwa guda shidda da ya nema ba don akwai guda biyu wanda ban iya faɗi maka. Na farko dai akwai abun da ya hito hili cewa so yake shugaban jam'iyya ya sabka. Na biyu shugaban matan takararmu na shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya sa hannu zai yi tenuwa ɗaya. Abu na uku shi ne a dropping kowa. Na hudu shi ne kila in an ci zaɓe a ba shi sanar firasta. Wannan su ne guda hudu waɗanda zan iya faɗa maka biyu ba zan faɗa maka su ba. Amma dukkansu guda hudun nan masu wahalayi ne. Don misali in ka ce a cire ɗaya ce ayu to gaskiya ne yadda abun ya kamata a yi shi ne shugaban ƙasa ba zai fito daga sashe ɗaya da chairman jam'iyya ba. To amma lokacin da za a yi wannan abun ba daidai ba ne. In kuskure ne an yi shi tun daga lokacin da aka yi kwamitin Bala Ƙaura wanda ya ce shugabancin jam'iyyar PDP, shugabancin shugaban kasa yanzu a bar shi a wannan karon, a ce kowa na iya tsayawa takara kuma kowa tsaya. Abunda suke magana shine sashen wai kenan, so suke a cire ayyuce ayu a bayin da cewa manya koma kudancin kasar nan. To idan aka yi wannan, sai an canza tsarin mulkin Najeriya, wanda tsarin mulkin jam'iyyar PDP, ko kuma sai an kira abunda ake cewa National Convention. Don me tsarin mulkin PDP ce waye idan shugaban jam'iyya ya aje matsamin shi, ko aka kore shi, ko ya samu wata matsala, ko ya mutu, mataimakin shi wanda ya fito daga sashen da ya fito shi zai hau, wanda dama gunki nan zai hau dan arewa ne dan yobe ne. In kawai har za a yi wannan, to sai an canza national secretary, sai an yi convention, wanda muna da wata 5-6 ga yin zaɓe, ka ce za ka yi wa ban taron ƙasa, wannan abun lokacin bai dace ba, bai daidai ba.
To kenan da alama sulhu da wike zai yi wuya kenan, ko kuwa kana ganin za a iya samun daidaito a yayin da babban zaɓe ke daɗa ƙaratowa?
Ai, shedan kawai ke ba son sulhu. Jam'iyyar PDP ba za ta kyale wike ba. Ana nan ana bin wike gindi-gindi-gindi-gindi, ana bashi haƙuri, duk wanda ya kamata ya bashi haƙuri ana bashi, duk wanda ya kamata ya magana ya ji ana mai magana ya mashi magana, kuma kowa na nan na mu wike magana, domin an san halin wike, an san wike wane ne shi. To haka ina tabbatar maka cewa kafin mu fara campaign ɗinmu za ka tabbatar da cewa wike ya komo ya bi layi, domin mu ci zaɓen kuri APC cikin hikimar Allah.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya. Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ya muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Ga sheka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman fa a takaice.
Sojojin Ukraine sun ƙara shiga yankin arewa maso gabashin ƙasar jiya Talata, inda suka kwato garin Vovchansk mai tazarar kilomita 3 daga kan iyakar ƙasar Rasha, da dakarun Moscow suka kwace a rana ta farko da suka mamaye kusan watanni 7 da suka gabata. Gwamnatin Kiev ta yi farin ciki da nasarar ta samu, ta ba zato ba tsammani, inda shugaban kasar Vladimir Zelensky ya faɗa a yammacin Litinin cewa a cikin 'yan makon da suka gabata dakarunsu sun kwato fiye da marabba'in kilomita 6,000. Ya ƙara da cewa dakarun na ci gaba da kutsa kai. Ɗaruruwan mutane ne suka yi jerin gwano a wajen fadar Buckingham da kuma kan titunan birnin London a jiya Talata, yayin da ayarin motocin da ke raka akwatin gawar sarauniya Ingila Elizabeth ta biyu ke kan hanyar zuwa gidan sarautar. Iyalan gidan sarautar dai sun karɓi akwatin gawar a fadar. Jirgin saman sojan ƙira C-17 ɗauke da akwatin gawar ya isa London daga Edinburgh na Scotland tun farko, tare da rake ɗiyar sarauniyar tilo, wato Gimbia Anne, da mijinta Sir Timothy Lawrence. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta fitar da sammaci kusan 40 a cikin makon da ya gabata, domin neman bayanai game da yunkurin da tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da abokansa suka yi na sauya sakamakon zaben shekarar 2020, jaridar New York Times ta buga. Mutanen da suka samu sammacin sun haɗa da ƙanana har zuwa manyan mashawartan tsohon shugaban ƙasar, kamar yadda jaridar Times ta rawaito. Ta ambato mutanen da suke da masaniya akan binciken. Matakin na baya-bayanan da ma'aikatar shari'a ta ɗauka na nuna babban ci gaba a binciken da ta yi kan yunkurin Trump na tsayawa kan karagar mulki duk da rashin nasarar zaben shekarar 2020 ga shugaba Joe Biden.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumel da ya tani gabatar da shirin, da Jumba Hamza da shi kuma ya hada, sai kuma injiniyanmu na yanzu Kastalin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalamu.